Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ma 8 ga watan Mayu na shekarar 2019 zamu magana ne akan Zainab Aliyu, ɗan Najeriya da kasar Saudiya ta tsare da zargin safarin miyagun kwayoyi da gwamnatin Najeriya ta ceto. Ko yaya ɗan Najeriya ke kallon wannan lamari?
Ba zabe aka zabe mu bala ce wai yinuwa namu na yan kasa ya kare mu yan kasa ne government ne namu duka mu mun zabe shi da wanda bai zabe shi ba ya riga ya ci shi shugaban mu ne ba problem da bai da solution in an hada kai ba problem da yake gare dan adami a duniya in an hada kai
to haka safan kwana na aka tsare Zainab Aliyu a Saudiya saboda an samu akwatin ta da miyagun kwayoyi amma sai ya zama kuskure ne. To ka san kuma hukuncin safarar miyagun kwayoyi a Saudiya kisa ne, sai dai Allah ne ya cece ta, gwamnati ta sa baki cikin lamarin. To wannan yasa aka tado da maganar Liya Sharibu da ɗan Boko Haram suka yi garkuwa da ita. Abin ya so ya zama kamar maganar addini. Shi yasa wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya jiyo mana ƙarin bayani.
Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook a makon da ya gabata, inda muka ce shin kuna ganin gwamnati na kokari wajen kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Farko a yau ta fito daga wurin Yusuf a tattara tsohuwar kasuwar Daura, inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya gwamnati tana iya kokarinta, da fatan jama'a za su yi ma gwamnati uzuri.
Sai amsar Muhammad Kyari, inda ya ce a gaskiya suna iya kokarinsu, Allah ya sake tsarewa kuma ya kawo mana ƙarshen wannan ta'asa.
To sai kuma amsa daga wurin Munir Sani Tulmi, shi kuma ya ce wani lokaci gwamnati tana kokari amma wani lokaci burus take yi kamar abin bai shafe ta ba, Allah ya kyauta.
Sai kuma amsar Hannatu Maman Sultan Tudun Wada ta ce san bamu gamsu da hanyoyin da gwamnati ke bi ba wajen kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su ba a Najeriya.
To Hafiz ka kuma ji Aminu Abdullahi, shi kuma ya ce mana ba wani kokari, domin da tana kokari da yanzu an samu saukin matsala, Allah ya kyauta.
Shi kuma Muhammad Mustafa Madina Daura ya ce salam yau da gobe, muna ganin gwamnati na iya kokarinta domin ceto dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen abin.
To sai kuma Abdurrahman Salisu, shi kuma ya ce gaskiya a'a, sai dai idan su manya ta shafa, amma talaka sai dai a kashe shi ko kuma a yi ciniki kamar akuya ko saniya. Ina yana magana masu kudin fansa kenan.
Kin san abin ya ta'azzara. To shi kuma Haruna Muhammad Katsina ya ce ban ga wani kokari da take yi ba, duba da yadda lamarin ke kara yawaita musamman a jihar mu ta shugaban kasa wato jihar Katsina.
To sai kuma amsa ta karshe a yau daga wurin Sadiq Isa Ai, shi kuma ya ce to ana yi daidai gwargwado amma abin sai a hankali, sai dai Allah ya yi mana magani.
To mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku.
Yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa domin cin tattaunawar da ya yi mana akan wannan batu a zauren muhawarar yau da gobe da Reverend Abel Dauji da kuma Malam Muhammad Ishaq Usman a Abuja. To ga yadda tattaunawar ya kasance.
To da farko bari mu fara jin ta bakin Reverend Abel Dauji. Kana ganin kungiyar Kristoci ta Najeriya tana da hujja ko ta yi nazari mai zurfi kafin ta ba da irin wannan sanarwa domin wasu suna ganin kamar laifukan da ke gaban mahukunta sun bambanta daya yan kungiyar Boko Haram suka sace ta daya kuma mahukuntan Saudiya masu binciken kwayoyi suka tsare ta
mun nazari Krista mun nazari da gaske mun duba an kamo wacce nan Leya Sharibu ya dan dade yanzu kuma kungiyoyi wato NGOs kungiyoyi masu zaman kansu masu fama da gurgumaya na neman yanci yan adam sun yi demonstration sun yi roko ai kuka ai adoyi an kira ga gwamnati mu ba mu cikin gwamnati amma gwamnati su san me suke yi gwamnati kuma ta ji kiraye da iyayen yarinyan nan da kuma al'umma kristoci Najeriya da ma musulmi da ma duka sora mutane na roko gwamnati ta yi duk iyakaci kokari da za ta iya yi domin a sako wacce da yarinya kamar yadda aka soko wasu sauran da aka kama tare da ita amma gwamnati kokari da suke ciki mu dai ba za mu sani ba domin wannan magana na tsaro ne kasan abin da ya shafi tsaro ko security ba aka fita fili a fada ga matakai da sun dauka ko ga matakai da suna tunani daukawa so that ya zamanto asirice amma mu ya ba ma shugaba Buhari da irin matakai da ya dauka aka sake wacce da Zainab daga Aliyu daga Saudi Arabia but ba mu san ko ya nuna the same ya nuna iri wannan kwazo muhimmi da ya attach importance din ya nuna ya damu ya nuna ya kamata a issue at magana Zainab magana Leya Sharibu kabana Zainab shine muna so mu ce okay tunda shugaban kasa yana iya yi wannan har wadin kwanaki kima an soko Zainab ya iya mora wannan office da iko da duk apparatus na matakai na mulki da na jami'an tsaro da ke karkashin sa you know ya ba su order da cewa za mu iya mu kai ga nasara gwamnati ya kamata ta san sun san da yarinyan nan
abinda ake magana a yanzu rabana shine ita Zainab din nan magana ne na kwayoyi kuma an san kasa da kasa ana magana wannan Leya Sharibu yan kungiyar Boko Haram ne waɗanda ba ita kadai ba yanzu haka akwai daruruwa a hannunsu kuma kalkamanta shugaba Buhari da ya zo mulki ya taka rawa mai karfi wurin kubutar da sama da yan mata 100 da wani abu na Chibok wanda aka sata
haka
kuma a cikin su har yanzu akwai kusan da yawa har hannun yan kungiyar nan to a wannan karo sai aka yi mamaki cewar sai kungiyar kristoci tana so ta auna ta maida laifin kamar iri daya ne da maganar kasar Saudiya da maganar kwayoyi da kuma maganar kungiyar Boko Haram ba ganin kamar ba a yi nazari mai zurfi wurin kwatanta lalurorin da suka kai ga kama Zainab da kuma kama Leya Sharibu ba
abubuwan nin biyu ba ɗaya bane dan wannan kansace ta ne an ci mutuncin ta
tare da wadansu sama da
tare da wasu da yawa jama'a an kamo abin da muke cewa shine idan Allah ya sa muna da shugaban kasa yau dukkan mu nashi shi shugaban mu ne na dukkan mu a Najeriya abinda ya shafe Zainab maganan kwayoyi allegation zargi dole shugaba ya dauki mataki ya kuma more office nashi ya dauki mataki daidai ne wannan kuma an sace ta ne an gudu da ita tare da wadansu duk wadanda aka kama nan shugaban kasa shi ma ya ji zafin shi sannan duk abinda zai iya yi yayi iyakaci kokari a gani ma ana kokarin ba laifi ba waɗansu cike manyan shugabanni kan wadanda za a iya tuntube su su ma ana wannan gurgurmaya tarin su za su sani da cewa gwamnati na wani abu akwai abubuwa da gwamnati za ta iya in confidence a asirice ta sa su sani ta sa su gane ta sa su sa hannu ko
amma idan na liya sharibu shekaru hudu ana state counting muna kan kirgawa
mun ji gwamnati tace za a dawo da ita za su iya kaci kokari za su gwamnati dukkan jama'a kasan nan kowa yana karkashin shugaban kasa
yanzu Muhammad kungiyar kristoci ta Najeriya tana da hujja ta yi wannan korafin ta auna laifukan nan guda biyu ta auna har ta ga cewa akwai bambanci da gwamnatin Buhari ke nuna tsakanin musulmi da kristoci na Najeriya
to Umar idan muka duba abubuwa ne guda biyu mabambanta wanda ba su da daren gami da juna misali ita wannan le sharibu yan ta'adda ne waɗanda suke tutar addinin musulunci wanda ba musulmin kwarai ba suka zo suka ci zarfinta da sauran ɗaruruwan mata yara wanda ba su ci ba ba su hawa ba hawa ba sauka ba su ji ba su gani ba aka ɗebe su aka shiga daji da su wannan wani abu kenan ta'addanci kenan dukkan Najeriya kusan da musulmi da kirista da waɗanda suke addinin gargajiya wato sun yi tur da Allah wadai da wannan aiki ita kuma wannan yarinya Zainab abin da ya faru shine an dade ana rikicin hayaniyar kwaya mun ga irin yadda ake kama ɗan kwayan nan a kasashe da dama a Asia ne Bangkok ne Thailand ne ina ne ake kama su ana kashe su ana rataye su haka ita kanta Saudi Arabia yanzu haka akwai wadanda za a rataye aka zo aka mata cune aka dauki abin da ba nata ba aka dora a Jakarta so aka zo bayan an sa mata suna zaune a daki kamar yadda abin ya faru su da yake suna da tsaro a can suka binciko yarinyar nan aka je aka buga daki aka kama ta aka sa mata anko aka tafi da ita da zargin cewa akwati ne guda aka loda shi da kwaya aka kuma yi tagging wato aka dauko wato takarda ta sunanta a nan airport na Najeriya na Kano aka makala da sunanta aka zo aka bi wannan aka gano inda hotel yake aka kamo kaga wannan abu ne da ya shafi doka ce tsantsaya kamata ta yi aiki akai menene hukuncin wanda yake kawo kwaya a Saudi Arabia na kama shi hukuncin kisa ne aka zo aka kama wannan yarinya da aka zo aka bincika uban yarinyar nan ba mai laifi bane kuma sananne ne danginta ba masu laifi bane kuma an dade ana wa mutane irin wannan cutar cuna na tsan an taba yin wannan a shekarun 1990 aka mana Usman irin wannan ta tashi so daga baya aka zo aka bincika da suka ga amincin ya kai aminci aka fito duk kasar da aka yi koke cewa ga halin da ake ciki a fasaya a ga ga wata can wata baiwa Allah ba ta ji ba ta gani ba amma ta yarfi akan haka hukumar Najeriya aka shiga tsakanin wato abin nan harka ta diplomasiya irin ta kasa da kasa gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta nuna ma gwamnatin Saudi Arabia cewa ga halin da ake ciki waɗanda suka yi kutungula hada wannan abu su kuma aka danke su aka rike su anan aka samu wakin zaran to akan haka ita kuma gwamnatin Saudi Arabia ta duba sannan aka bi hanyoyi na doka aka ga gaskiya abin da ya faru aka sako ta saboda haka idan ƴan uwan mu kristoci a Najeriya za su duba mun yi kara a batun liyar sharibu mun shiga zanga-zanga mun fito mun yi kuka le ƴar uwan mu ce mu ƴan arewa ne mu musulmin arewa ne kristocin arewa mu a gare mu amana ce ba amanar da su suka ba mu kan ba amanar da Allah da Annabi ya dankata a hannun mu idan muka duba can fa ƴan ta'adda ne an yi kokarin a sasanta da su a karan farko suka saki wasu ƴan matan daga baya suka rike Italiya ba dan cewa ai a lokacin da aka shiga waccan yarjejeniya da su suka sako waccan ƴan matan an so ga baki ɗayan su a sako su ne to amma saboda wasu dalilai na jahilci da kullewa kai da sanin matsayin wato ahadi shine alƙawari na diplomasiya sai suka saki duk sauran ƴan matan suka rike liyar sharibu yadda bayanai suke cewa liyar ta ce ita ba za ta anshi addinin musulunci ba sannan kuma wani musulmin kwarai ne aka ce dole ka tursasa mutum kirista ya zama musulmi ko ka tursasa bayhude ya zama musulmi wanda aka ce kana musulmi ka auri ƴaƴansu ka ci abincinsu kai komai a tattare da su ƴan uwanka ne alƙalla Allah ɗaya kuke bauta kuma annabawan nan duka na bani Isra'ila addinin musulunci ya yarda da su
gwamnatin Najeriya ta ba da sanarwa kace ana ci gaba da bin hanyoyi da aka bi gurin ƴan sako ƴan can ƴan uwan Li Sharibu domin ita ma a sako ta sai a ga cewar irin wannan yunkurin da haɓasa din gwamnati ta ba da bayanai kuma irin bayanan da ta bada ƴan ƙasa da dama sun gansu domin irin wannan bayanan ne ya kai ga sako ƴan can da dama da suke tsare shin a wannan karo kana ga an yi wa shugaba Buhari da gwamnatinsa adalci kuwa idan aka zarge ta cewa tana nuna bambanci tsakanin musulmi da kirista game da satin mutane da irin waɗannan matsaloli da aka samu a baya
a gaskiya gwamnati exist wato tana na a wurin madukan kuma a namu ba mu da bakin ciki yadda aka sako zela ba mu da bakin ciki ai amfani da diplomasiya ai amfani da hulɗa na da ke tsakani you know country wannan ƙasar Najeriya da kasar Saudi Arabia an duba ai bincike an duba abubuwa da ya kamata a duba ai nazari an koma baya an tuntube ta wasu matakai da aka bi an gane inda damuwan take you see maganan security
shugaban kasar mu ka tuna fa soja ne general in the first place kali ya zama shugaban kasa so su da suke a shugabanci da suke a ragaman mulki hukuma suna da ma'aikata iri iri you know a department section daban daban idan suna so su kure Boko Haram za su kure Boko Haram ni zaune nan nan na bada gaskiya zurfi security na tsaro na Najeriya tafi karfi Boko Haram tafi karfi Boko Haram amma menene yake tafiya mu har yanzu ba mu gane abin da yake tafiya ba wace kila shugaban kasa yana iya kace kokarin sa akwai wansu a tsikiya ko a kasa ko a gefe you know da zaci amana kasan nan ya zama can to dalili da yana kai ga irin su liya sharibu ba ai a sako su ba ba za mu sani ba amma namu is that abinda mu krista muna cewa Jesus Mr President shugaban kasa Allah ya baka kujera kamora iko kamora office naka kamora duk mukaraba da ke aiki a karkashin ka jami'ai daban-daban ka iya ka cima buri to kamore na sha'anin gefen tsaro you know in wasu sun gaza a ka wadansu mana canja su mana
To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe yanzu bari mu koma ga Umar Faruk Musa domin jin karshen wannan tattaunawar
yanzu pastor kaga a arewa maso yamma ta Najeriya inda musulmi da yawa suke ana nan ana kashe mutane ana kona garuruwan su ana sace mata ana karba kudade wato fitina ana komai ana yin fitina kuma musulmi ne abin da yake shafa don haka kaga shugaba Buhari har yanzu inda karfin shi kawai na shugaban kasa na musulmi aida ya gama da wannan matsala domin musulmi ne abun shafa za a ce yan addini ce amma wannan matsala ta nan tana tafiya ana tsammani cewa inda kristoci kungiyar kristoci ta arewa tana so ta nuna cewa ai kishin al'umma ne ya dame ta ba na addini ba kawai kuma ba bangaranci na addini ake so a kawo ba da wata kila sai ta matsala lamba ga gwamnatin kasar Najeriya cewa ta gama da matsalolin tsaron da ke shafar arewa maso yamma inda musulmi suke domin su nuna cewa matsalar arewa maso gabas inda kristoci ya shafa anan ma arewa haka ne
a in kana magana sashin north east ko ko north west ba inda ba krista bai akwai musulmi akwai krista christ mu as christians mu na namu damuwa we are concerned about abin da ke faruwa zamfara abin da ke faruwa birnin gwari abin da ke faruwa yanzu a jihar nasarawa abin da ke faruwa a karamar hukumar akwanga abin da ke faruwa a panda tsakanin hausawa da yeskwa abin da ke faruwa a benue a taraba a ko'ina mu we have always mu kan fita fili muna cewa ba didi bane me ke kawo wadannan yanzu intelligence wato yadda ake gano as asirice a san abubuwa da ake shiryawa masu binciken kasa ba su you know yasanna na ciki-ciki ba su iya su gano bakin zare su su iya san wadannan abubuwa tun kafin su faru ba failure na intelligence ne ko kuma ana boye ma juna gaskiya ne muna tunashe gwamnati kin taka rawa a zo a gani a batun Zainab Aliyu na daga Saudiya gwamnati to yanzu ci gaba da irin wannan kuzari mu tabbata an cire Liya Sharibu ai tuni muke musu ko ba Liya Sharibu kadai ba any other person yanzu hanyar nan daga Zuba zuwa Kaduna ya gagare talaka bi jirgin kasa ya gagare talaka bi yanzu sai a ce yan bindiga a tsakiyar rana sai su zo su kare hanya su kamo mutane a karni 21 a Nigerian army we are proud of them ana iya ba ma police namu a United Nations sai express route daga Abuja to Kaduna ya gagare jama'a har ma ana tsere convoy na gwamnoni da manyan gwamnati
Muhammad
wan abin tunani ne
wannan magana kaga ta ma wuce magana addini
ya wuce magana sharibu
sosai an kai magana ma tsaro shi kanshi
national emergency ne wannan
shin me kake gani wani mataki shugaba Buhari kamata ya dauka ko wani tasiri
wannan wato gwagwarmayar da ake fama da jami'an tsaro da masu ta'addanci a Najeriya zai yi domin shugaba Buhari ya kubutar da Najeriya cikin wannan kangi kuma kima gwamnati da darajarta ta dawo idon jama'an Najeriya cewa gwamnati za ta iya kare dukiyoyi da rayukan al'umma
to a fili take da Umar kowa ya ga irin wato dambarwa da ake dauka tsakanin yan ta'addan nan da masu kashe mutane sauransu da gwamnatin nan kuma sannan a fili take ana ganin koken jama'a manazarta a gidajen radio da talabijin da jaridu na cewa duk abin nan da gwamnati take yi wato bai isa ba dangane da irin abin da yake faruwa tunda yanzu dai kaga misali a ce kusan a gwamnatanci za a ga abun kunya ne a ce daga nan zuwa Abu a Kaduna wato kusan kowa an yi cincirindo an dogara ga jirgin kasa ba dan kowa dan kowa yana tsoron ransa da mutuncinsa da jininsa wannan ba karamin abun kunya bane sannan kuma ga gwamnati kenan idan muka duba zahirin gaskiya sannan kuma na biyu Umar idan ba a tashi aka dauki mataki gagarumin mataki a cikin wannan ba ina tabbatar maka wato wannan mataki na tsaro da kake gani a ko ina sassan kasar nan musamman a arewacin kasar nan wato kusan shine zai disa shi farin jini da kwarjini da kimar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari saboda haka kiran da ake yanzu ga shugaba Muhammadu Buhari a tashi canji ta ko ina yadda aka yi suka kira canjin nan tun farko to a tashi a zage dantsi a fitar da mutane daga cikin kangin da suke ciki domin idan tafiya ta tafi fa wato mutane ne sun fara ganin kaga yanzu daga wajen bangaren ka dauki batun Lesharibun nan abu ana kallon sai ta fuska addini sannan kuma ta can idan ka dauki bangaren makiyaya Fulani suna ganin wato cewa mutanen da suke zaune da su kuma manoma su kuma suna ganin Fulani sa to irin waɗannan abubuwan idan suka cinkushe mun ga abin da ya faru a Rwanda da Burundi da wasu kasashen Afirka wanda bai haifa da ido bai haifa ma kasashen wato dame ido ba saboda haka yanzu dole ne gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari musamman yanzu bayan dawowa daga zaben nan da ake ganin za a rantsar da shi a watan Mayu 20 tare ga watan Mayu ya tashi ya yunkura ya farka wato ya gagarumin wato garan bawul ga gwamnatin sa yadda za a samu sauki a bangaren tsaro a samu sauki a bangaren yunwa a samu sauki a bangaren lafiya a samu sauki a bangaren aikin gwamnati da kuma walwalar talaka
Reverend kamar na fuskanci ko na fahimci cewar kukan wato damuwar ya kai ga gadon bayan sha'anin tsaro a Najeriya ba ma maganar Lee Sarugu ba kamar ita makama ce ta sanya gaba ɗaya ana duba matsalar tsaron ita kanta ba wai ina nuna ba maganar Lee din ba a ina cewar kukan ya tsanani ne saboda matsalar tsaron ma a Najeriya ta kai wani mizani na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato matsayi na karewa na fitinar ta kai makura shi ya sanya har maganar liɗin ma yana neman ya shige ƙarƙashin wannan matsalolin na tsaro
shugaban kasa ya dauke kwanaki kaɗan ya tafi hutu amma bayan da yabban Najeriya abubuwa suna ta faruwa kage in such situation a irin wannan hali shugaba yakan iya ya yanke hutu domin gida ba lafiya kai uba Malam Umaru in ka ce yanzu bari ka je ka dan huta an baka hutu a wurin aiki sai an kira ka wai a'a kai na danka ciwo ko kuma akwai damuwa doctor a'a da safe gobe zan zo domin mu tafi asibiti akwai abubuwa da za su bukace masu shugabancinmu su kira kansu su yi zama gwamnati ai demokratiya is government of the people by the people mu ne mutane ai ya suna yabon su kadai ba a kira mangoyi ba a kira shugabannin addini ba a kira shugabannin na sassa kungiyoyi daban-daban you see gwamnati din kamar is exclusive wato na wasu jama'a kima sauran ba mu san me ke tafiya ba sai dai wahala jiki magai ko ana da fama da shi ba wuta ba ruwa ba aiki ba tsaro yanzu a kauyuka mutane ba su iya tafiya gona ba ina da gona doya an haka doya na an ajiye an tara an rufe domin the next washe gari within hours gari zai waye a za a shuka amma da baya Fulani sun bude yayi sun tura shanu an cinye gaba daya kodai yanzu ba shi wani kwantar wani ne kasa ne wannan yanzu mun gaba ne kuma yi bayani akwai kauyuka yanzu a Nasarawa state da bana ba magana tafiya gona domin suna jin tsoron Fulani mara tsoron su mun girma in Fulani za su yi bukin suna muna tafi ruga zanci abinci tuwo Fulani akan hada shi da man shanu muna ji sha'awar shi za a kira mu a bamu in sun dama fura za a ba baki za a diba a bamu mu ba musulmi ba amma mu makwabta ne muna ga gonakin mu ga rugan su amma yanzu ba haka yake ba in Fulani suke sun sai zani mai kyau a kasuwa ko sun sai akwati ba sa kai ruga ba suna kawo gidaje iyayen mu ci aboye mana dunkuna da kwado kuna kulle kofa rugan mu ba mu da kofa amma yanzu is all that yanzu ba haka yake ba so namu kira gwamnati ta dube mu da cewa dukkan mu ta mu yankasa ne ba zabe aka zabe mu bala ce wai kenuwa namu na yankasa ya kare mu yankasa ne government ne namu duka mu mun zabe shi ai duka mu mun zabe shi da wanda bai zabe shi ba ya riga ya ci shi shugaban mu ne zai aiki ma duk Najeriya ne inda akwai damuwa a fuskance damuwan nan da zurfi a haka shi a gan sai an gan karshen shi ba problem da bai da solution in an hada kai ba problem da yake gare dan adami a duniya in an hada kai amma me ke faruwa yan boko haram su aljanu ne ko mutane ne kidnappers nan ba su kan buga waya ba ba a san da su register waya ba ba san suna da su register waya ba a kasan nan yanzu mu we so backward muna baya muna using analog ba za mu iya detecting inda call nan ya fita ba za mu iya detecting voice nan ba za mu iya find out menene ba za a explain it me hulda nan ba za su waya register wannan sim card ba ba za a iya je today nan inda ana kai mutanen nan da helicopter a zagaya ana surveillance constantly until this thing ya tsaya ba
to ina jin saboda karancin lokaci anan zamu da sa'aya a madadin Muhammad Ishaq Usman da kuma Reverend Abel Dauji ni Umar Faruk mu sake muku fatan alheri da kasance cikin koshin lafiya sai wani shiri na gaba idan Allah ya kai mu huta lafiya
to jama'a yanzu kuma ga wannan nasihar kafin mu sallama da ku
Sana Adamu Suleiman Jakus biyu babban tasirin shine wata ne mai alfarma na biyu kuma wata ne wanda idan kai wani abu na aikin lada idan 10 da ake sa maka to a wannan karon za a sa maka 20 saboda haka yana da tasiri sosai kuma yana da matukar amfani a wajen dan adam saboda haka mutane su dauki ainihin wannan dama su bautawa Allah sosai a cikin wannan wata na Ramadan
sunana Abubakar da matsayina na musulmi ko in ce mu'mini azumi yana da matukar tasiri a wajen ba ma kaina ba na san ga kowa amma to ni kaina kasata nan yace wa azumi ya tasiri sosai a rayuwata musamman yanda zaki ga cewa ranar da za a shiga ranar farko za ka samu gaba daya na canza daga yanda ka sani zuwa wani al'amari daban wanda kuma dama shine kaida ma shine shi kanshi azumin kuma shi ya kamata a ce mu yi kuma musulmi ya kasance akai hatta lafiya zan ji cewa yanzu ba komai nake ci ba inda ina jin kasala yanzu zaka ji kasalan ta ragu maimakon a ce abinci ne ke sa ni saboda zan ga abu bari in ce ina marorin wannan zan ga gashi bari in ci amma lokacin azumi zan iya sharafa kaina yanda nake so sannan kuma dama kamar yanda ka sani addini dama yazo da takaitacin abincin to amma lokacin da muke sakakadin nan lokacin da ba ni gaskiya ba bincike yin azumi wanda na fula bane haka a ce ko in dai bayan azumin Ramadan din da kuma shi ta sawal to amma sauran azumukan nan da ake alamis litinin nakan same su da wahala domin nakan samu jawatin mutane suna cin abinci ni kuma sai in ji ma ina sha'awar in ci amma wannan lokacin da ake yin shi bai daya sai jiga na dauka kuma jiga lafiyar ta ta da haka yana tasiri sosai a wajina wannan lokacin nakan samu dama wanda kan tashi da daddare in ibadu karun guyu inda malamai suke bude wuta ma ko ta ina masallatai gidan talabijin gidan radio zaka ji ko ina ana ta kara fadin ballan to dole ka ji baccin ma fita daga idan ka tashi kana yin ibadoji da dama wanda kuma dama ibadan rishin yin ta ne yake saka kan samu matsaloli to wannan daman nake samu sai zama cewa ina jin shine tasirin azumi a rayuwata da kuma kankaina
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr Vasco Volarich tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Hafiz ni Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
Somebody